Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, yau Lahadi 3 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labaran duniya.
To Mahmud, ƴan sanda a Najeriya sun ceto mutane 77 ciki har da kananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata cuci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 3 a cewar jami'an Rasha. Hukumomin Palestina sun faɗi cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila game da binciken mutuwarta.
To kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar, mutum kusan 80 ne jami'an tsaro suka kubutar a wani ɗakin ƙasa da ke ƙarƙashin wata majami'a a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ko a wani irin hali aka ceto waɗannan mutane?
Wasu ko magana ma ba ta iyawa, wasu waɗanda aka kama aka cike, sai dai majority su yare gaba ɗaya aka kwasa aka yi police station. Sannan da bayan waɗannan da ba su iya magana, kuma wata ba sa magana.
Yayin da babban sallah ke ci gaba da karatowa a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar farashin kayayyaki, ko yaya farashin na dabbobi yake a bana?
Yanzu wannan san zai kai 310-320. Muna da sa a nan ana samun 600-700-700. Eh, alhamdulillah ana samun masu zuwa sai.
Za mu leƙa ƙasar Ghana ma, inda za ku ji koken da nakasassu ke yi bayan da hukumomin ƙasar suka soke karɓar kuɗaɗen toll gate da ke hanyoyin ƙasar. Muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar mana, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ƴan sanda a Najeriya sun ce sun ceto mutane 77 ciki har da kananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata cuci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata 6 a cocin Whole Bible Believers, kuma sun yi imanin cewa ba da daɗewa ba za su ga dawowar Annabi Isa karo na biyu. Yayin da rahotanni suka bayyana cewa an yi garkuwa da wasu daga cikin mutanen, wasunsu da kansu suka je cocin. Wata matashiya ta faɗa wa jaridar Punch ta Najeriya cewa ta yanke shawarar zuwa cocin ne saboda iyayenta suna sa tana kaucewa hanyar Allah, kuma tana so ta dawwama a mulkin sama. Hukumomi sun kai samaman a cocin ne bayan ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga iyaye. ƴan sanda sun ce an kama fasto da wasu ƴan cocin. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 3 a cewar jami'an Rasha. Gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin Belgorod. Wani ɗan majalisar dokokin Rasha, Andrei Kalishas, ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen. Dama dai ba kasafai jami'an Ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa kan Rasha ba. A halin da ake ciki, magajin garin Melitopol na Ukraine da aka mamaye, Ivan Fedorov, ya faɗa ta kafar Telegram cewa Ukraine ta kai hari akan ɗaya daga cikin sansanonin sojan Rasha guda 4 a yankin da aka mamaye. Hukumomin Palestina sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jaridar Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila a kan binciken mutuwarta. Shirin, gogaggiyar 'yar jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen Larabawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kaɗan, Maryam za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Jami'an tsaro a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun kama wani fasto da wasu mambobin majami'ar Whole Bible Believers Church, bayan da aka kubutar da mutum 77 da ake zargin garkuwa aka yi da su. a wani daki da ke karkashin ginin cocin a karshen makon nan. Daga birnin Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta gano wani gidan karkashin kasa a wata coci shaki da yare da manya sama da 70. Wani mazauni garin Ondo ya yi karin bayani a game da mutanen da anka gano a cocin.
Sunana Shukur Arbiya, ni mutumin gidane ne Barba Local Government. Yanzu ina a cikin garin Ondo. Ma'aikata sun zo wurin farko amsa da 'yan sanda guda 6 suka zo da suka ji labari. Sai su waɗannan mutanen sun ka ainihin kagare su. Ina daga baya 'yan sanda suka zaka suka zargi. Ainihin kayan aiki da sauran jama'a aka zo aka buɗe wurin da dama wurin kasa ya cikin wata coci cikin gaba ɗaya. Wurin coci din nan akwai abubuwa da yawa waɗanda ke faruwa ba wai maganar yara ba ne har manya abai waɗanda sun ka kama waɗanda an da mashin mace ɗan kabu-kabu. Akwai ma wasu katsinawa guda biyu suna jin waɗanda an ka kama da kuma mashin-mashin. Wasu ko magana ma ba sa iyawa wasu waɗanda aka kama aka cike sai dai majority su yare gaba ɗaya aka kwasa aka yi police station sannan da bayan waɗannan da ba su iya magana kwata-kwata ba sa magana.
Mutanen da kuka gani wurin sun kai kamar guda nawa?
Abin da muka lita a wurin nan mutum ya kai 77 har manya da yara.
To cikinsu akwai mata ko ko duk maza ne?
Duk mahiyoncinsu maza na ni dai ban gama ya ga ce ko waɗanda kai musu aiki in sun ka kama yaro to a kai musu da ba wanda ya kai 100,000 in sun babban nan babban mutum ka kama a baka 1,000. Abin da suke yi kai na haka tare waɗannan mutanen.
Wannan cocin tana cikin garin Ondo ne ko ko tana gage?
A'a tana cikin garin Ondo yanzu haka ni sanna da ita bai da yawa dan ko da kawai ta kafa in zo daga inda nake kasuwa.
Pastoci su ma an ce an kama su.
Lalle an kama.
To ya kuka ga waɗannan mutanen da anka kama?
Gaskiya waɗanda aka kama sun galabai ta kwarai.
Suna ɗaure da sarƙa ne ko ko dai haka nan dai suka zube su a can cikin ramin ƙarƙashin ƙasa?
Haka na suka zube su za mu kawo ta farka. Cocin dai an rufe ta. Sannan kuma jama'a mu dai mun zo mun ci gaba da kasuwancin.
Wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo a kare Dolu ya tabbatar da gano ramin ƙarƙashin ƙasar a cocin da ake kira Ondo Church.
Bala Umaru ne ne saka faisa mai ba gwamna shawara kan gwamna Ondo ke kan alamar Hausa kuna gwada ta tarewa ba ya ba ko ne church a cikin garin Ondo wanda kira shi Ondo Church. To church ne da yake zama da dana zargo na cewa da yau da na yi ka dai wata yarinya ta bar school tun January ba ta farko shekarar nan ina yayin ta na neman ta ta ka ce an ga ta a church da ta ji pastor bai ki ba da ita sai ka kara ma yar sanda da pastor bai na musu hutuwa cewa su yi biyayya da shi pastor ba da iyaye ba dan ka ji wurin da pastor bai attack din yar sanda ba ka kuma karo yar sanda da enforcement kenan da ka ji ka ta cewa shi mutane ma da dama suna nan a underground da yan kurji ya ji sabo kamar da yake nan da sawo yara kanana guda 26 matasa guda 8 da manyan 42.
Da ni kira kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ondo Kumi Odulana bata amsa kira na ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Lahadi, birnin Akron na jihar Ohio da ke Amurka na shirin tankarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kyamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta ɗauka wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke ba ƙarfata. A makon da ya gabata ne dai 'yan sanda suka yi yunkurin tsayi da Jalen Walker ɗan shekara 25 saboda saba dokar hanya. Sun yi ta bin sa a motarsa na wani ɗan lokaci daga nan sai Walker ya fice daga motar ya rantama da gudu. Rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi akalla sau 60. Bobby DiCello, lauyan iyalin Walker, ya fadawa jaridar Beacon Journal cewa bidiyon ba ya da kyan gani kuma harsashi ya yi kace-kace da jikin Walker. Ministar bayar da agajin gaggawa ta New South Wales, Stephanie Cook, ta ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi a Sydney, birni mafi girma a ƙasar Australia, lamari ne mai barazana da rayuwa da ke buƙatar matakin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta bayar da rahoton cewa an yi ruwan sama na fiye da milimita 200 a wasu unguwanni, wasu wuraren kuma har kusan milimita 350. An umarci dubban mazauna birnin Sydney su bar gidajensu kuma akwai yiwuwar a fitar da ƙarin gargaɗi a kan jama'a su bar matsugunansu.
VOA A gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To matakin da gwamnatin Ghana ta dauka a bara wanda ya soke shirin karbar harajin titi na tollgate sakamakon rashin samun isassun kudaden shiga daga wannan fanni ya jefa masu nakasa cikin mawuyacin hali. Galibin aikin karbar kudaden harajin mutane ne masu larura suke gudanar da shi, inda halin yanzu soke wannan aiki ya sa wasu suka koma barace-barace kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aika mana daga Kumasi.
Government has abolished all tolls on public roads and bridges.
Tsokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori Atake ne yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy. Matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali saboda suke da alhakin karban wannan haraji na titi. Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema dake jihar Accra ya fada wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya sana'ar yi, hakan ya sa ya koma titi yana bara.
Ni gurgure da nake aiki toll, yanzu matsalar da muke muna bi ciki a cikin rayuwa don babu wani tsanawa. Sana'ar da muke ci shi ne aiki toll, kuma minista da fadiya ya yi wani bus wannan su ya sa sai wani jini muna gida ba mu aiki. Ya matsala da yawa ya zo ne game da yara zuwa sukuni ya koma baya mata ta wuce saboda rashin aiki wanda arziki da dan kula da su gida.
Shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti Mr. Steven John ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu saboda ƴaƴan wasu sun daina zuwa makaranta, kazalika wasu ma sun rasa rayukansu.
Abiyansu suna gida suna yunwa da yawansu waɗansu waɗanda ba su koyo aiki ba sun saura suna gida, waɗansu sun kuma kan hanya suna roƙon kuɗi, waɗansu kuma sun ciwo suna kwance, wasu sun mutu. Abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai, inda da muke muna so mu sanitize disability front nan ya zuwa kama muna koma baya kuma kenan. Babu da ƙarfi fada da su, roƙon muna roƙon su kaman ba mu gani amfanin cire wannan buti ba, isa muna roƙon su koma su restore.
Domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke dauka akan masu fama da nakasa a kasar, na tuntubi shugaban kungiyar Nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulunan musulmi a Ghana, wato National Nasara Coordinator Abdul Aziz Haruna Futa, a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar MPP ce kadai da ta maida hankali gurin taimakon masu fama da nakasa.
Government will create a lot of opportunity for disability ba road to car road to kadiba suke aiki ba. In ka duba, for example, akwai full minister of utility da aka bashi even regional minister kamar kan Hausawa ke fadiwa shi kuma gurgu ne. Abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba ƴan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba, amma akwai ma'aikata dai wanda aka sa su ciki.
Gwamnati dai ta ce ta ɗau wannan matakin karban harajin titi ne sabida kuɗaɗen shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai taka kara karya ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a sassa daban-daban na duniya an fara baje kolin dabbobi musamman raguna da shanu, yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah a kuma daidai lokacin da ake fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyaki a duniya. Wakilin muryar Amurka Hawa Umar ta ziyarci kasuwar Apo da ke Abuja, babban birnin Najeriya, don jin yadda hada-hadar dabbobin ke gudana.
Sunana Nuruddin Sadiq Adam. Kasuwan nan dai mun dawo ne sabo, kaya ba tsada, akwai sauki, kuma insha Allah duk wanda kake nema zaka samu. Raguna hannu ta kasar akwai, kamar irin Chad, Mali, Niger, Cameroon, wannan namu ne na Najeriya kuma na arewa gida. Kamar wannan zamu iya sayawa naira 170, wannan zai iya kaiwa 160. Wayannan na Chad ne.
To su kuma sukan kai nawa?
Ana samun 600-700, saboda foreigners ne, yes, ba na kasar mu bane ba, kowa ne san irin su ba kuma.
Sunana siya ka Muhammad. Bana babu kuɗi, mutane ba sa shigowa. In kidi biyu yanayin kasuwar wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwar. Ba baki. Har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su. Gaskiya bana akwai sauki domin babu kuɗi a hannun mutane. Ba inda ba ma kawo rago. Yanzu kike kamar wa'annan da suke gabana, dukansu daga Zamfara ne. Amma akwai na Niger, akwai har na Chad. Wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba. Saboda yanayin kasuwar, shine sa muke dan ba masu kayan su iso don baran mun sauke kaya nan over. Amma daga baya kuma sai aka ce jahohin da muka baro kayan ma sun tunan daraja. Amma dai a takaitaccen bayanin da zan baki, daren jiya na sauke trailer biyu. Kuma yanzu in ki duba, ke ga ba su kai ma rabin trailer ba kayan da suke a ƙasa.
Sunana Isiyaku Umar, ni na kasa shanu da raguna. Yanzu wannan san zai kai 310-320. Muna da sa anan ana samun 600-700-700. Alhamdulillah ana samun masu zuwa sai.
Yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu?
Gaskiya tsakaninmu da junanmu akwai fahimta mai kyau. Idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya.
Me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake. Sai kuma wayansu daga cikinmu masu kananan ƙarfi. Dan dai yanda kake son kasuwa sai kana da jihari.
Sunana Alhaji Idris Togo. Kasa harawa da dusa da kowa da kage abincin rago da saniya. Akwai kostomomi daga cikin gari a Sakkwaran mai ta ma'ina ne duka da Inibir Abuja gaba daya. Suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin. Wannan rago in akai wannan mix din aka bashi wannan abincin zai ci. Sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake ba su. Yana sa rago kiba da lafiya da jiki haka. Zaka ga rago ya samu ƙarfi da
wasu masu hada-hadar dabbobi kenan a Abuja, Najeriya. Tun zagogo nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 hudu kenan, yamma da minti 16 a Najeriya, Niger kamar da Chadi 3 da minti 16 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masararo Shamsiya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyaye su saka ido akan abubuwan da ƴaƴansu ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan ɗabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka baiwa ɗa daga gidansu na mutunci ko baƙuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewarsu ba. Wani labari da ya ɗau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shine samun wata matashiya mai suna Amira Sufyan ta wallafa saƙo a shafinta na Twitter da ke cewa wasu mutane sun yi awon gaba da ita da wasu mata 17 daga gidajensu a Abuja, inda ta yi ta yaɗa wuraren da ta ce waɗanda suka sace ta sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen na sada zumunta. Wasu na tausaya mata, wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikrarin wannan matashiyar wacce daga baya ta zo ta ƙaryata wannan labari. Rundunar 'yan sanda Najeriya dai ta yi nasarar kamata ta kuma gurfanar da matashiyar. Sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta, alƙalin kotun ya bayar da belinta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa. Shirin ya jiyo ta bakin Sheikh Imam Tajuddin, babban limamin masallacin unguwar Prince and Princess da ke Abuja, kan sanin sahihancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo.
Farko abin da ya kamata mu sani, wannan yanan gizo-gizon da Allah ya kawo albarkatun zamaninmu da shi, Allah ya mun albarka da shi ne saboda yada ilimi, saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma. To mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana. Ya zamanto duk abin da zamu yada mu tabbatar da muna da ilimi akan abin da zamu faɗi farko kenan. Idan kuma zamu faɗi, mu faɗi bisa ga adalcin da zai kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'ummarmu gaba ɗaya. mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka fadi abin da baka da ilimi akan sa gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaske akan sa da jinka da ganinka da zuciyanka Allah ce za mu yi tambaya akan su gobe Allah tsirara kana gaba Allah gobe kiyama saboda haka matasan mu duk abin da ya zama to negative information a tabbata a rike shi gada a sake shi da wuri duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina a kashe ta nan take gal a yadda a yada ta domin yanan gizo-gizo din nan yana kawo tabarbarewar al'umma kuma har ana amfani da shi har a tunzura mutane fitina kuma ya yadu to gakka yadda duk wanda ya zama to yana amfani da wannan yanan gizo-gizo domin a yada fitina Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin su a tabbatar da ana sharing da abubuwan alkhairi
to la'akari da matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi inda masu iya magana ke cewa duniya a tafin hannunka take masanin tsaron kasa Yahuza Ahmad Getso ya ja hankalin matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula
duk wanda yake tunanin sunan shi matashi to ya sani yana da baya ma'ana yana da makoma ta gobe ko lokaci tamkar agogo duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya to tunda agogo tafiya yake baya dawowa baya kuskure ne mutum yana matashi ya rika girgirar ƙarya domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure yake ko kuma yadda ya haifa ko dan da ya haifa zai je neman aure sai a ce ai wani a je a duba a tarihi ya taba zama yin ƙarya a guri kaza sai a dauko irin wannan abin zai taba mutuncinka zai taba makomarka zai taba tarbiyyarka dan haka yin ƙarya-ƙaryace da kuma fara da abubuwa waɗanda za su jefa rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya wani abu ne mai matukar hadari wanda ya kamata matasa su guje shi domin gina al'umma mai makoma ta gari wanda za su zama wata kila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe gobe shugabanci zai iya zuwa hannu to an san to a makareta haka za su yi ta tafiya wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau mafi yawancin shugabanninmu sun zama makareta sun zama mayaudara sun zama maciya amana sun zama mazambata sakamakon tabarbarewa da lalacewar rashin tarbiyya da kuma bibiyar abubuwa na san zuciya irin waɗannan da ake yi a kafafen yaɗa labarai na sadarwa musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar yadda kika ce duniya a tafin hannunka mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa alhali kuwa yana gina wa kanshi ne ramin mugunta.
Tuni dai gwamnatin Najeriya ƙarƙashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen taƙaita masu tada tsaunatsaye da furta kalaman ƙarya da na ɓatanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙari da cewa
da mutane suna cewa ita kanta internet is ungoverned space duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a ba haka bane ba in kai za a yi tracing ɗinka a kama ka a hukunta ka yanda dokar ƙasa ta faɗa kamar a dokokin ƙasa da wanda yayi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka akai duk laifin su da so hukumomi za su iya kama wanta saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan so kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi ne abu akwai jami'an tsaro wanda su ne ayyukansu za a yi aiki tare da su shi yasa suna cikin wanda suka yi abin nan kamar ko shi kansa act din mu in mutum yayi violating za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi saboda ba da za a kawai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi ko so shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza kai laifi to amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba a'a za mu fada shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki wanda ya laifi kaza menene hukuncinsa a auyatar mashi da wannan hukunci
lawyer da ke kare Amira ta bayyana cewa wajen da aka yi mata ya nuna matashiyar nan lalura kokolwata bisa wannan dalilin ne kotu ta bada bailinta to a wannan gaba kuma sai dai ayi hattara saboda gaba amma tun rangine tun ranzani bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ka iya kiyaye akwai irin wannan lamari ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya daukar kashi 70 na halakin abinda ya faru da wannan matashiya to ma sauraro iya abinda ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba yardan Allah zamu duba alfanun da yada zaman lafiya ke haifarwa a kafafan na da zamanta yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana. Za mu fara ne da sakon Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Hakika yanke wasu mutane uku hukunci bayan da aka same su da laifin yin luwadi abin ayaba ne. Ya Allah kawo ƙarshen irin wannan ta'asa da wasu al'umma ke aikatawa a doron ƙasa, amin su amin. Salam VOA Hausa. A yau muna son ku bamu dama don mu yi kira ga kungiyar ECOWAS cewar ya kamata ta yi wa Allah ta daukewa kasashen Burkina Faso, Mali, Guinea, takunkuman da ta kakaba musu. Domin yanzu kasashen duniya na fama da tsadar rayuwa balle waɗanda aka kakaba wa takunkumi. Lokaci ya yi da ya kamata ECOWAS ta tausaya wa al'ummar kasashen. Muna fatan za a cimma matsaya tsakanin su a taron da ke gudana. Sai sakon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Wanda ya ce salam VOA Hausa, fatan alkhairi gare ku. Alhamdulillah, a kwana tashi babu wuya a wajen Allah. Ga babbar sallah tana ta karatowa, gashi kuma babu kuɗi a hannun al'umma. Gashi kuma Allah ya umarce mu da yin layya idan muna da hali, domin akwai lada mai tarin yawa ga wanda ya yi layya. Ya Allah, muna roƙonka ka ba mu ikon yin layya alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma wasikar Babandi Mamman Bande da Isu Suleiman Madattai da Iliya Mai Shayi Garkin Daura, waɗanda suka ce salam VOA Hausa. Ya kamata shugabannin yammacin Afirka su tattauna batun hauhawar farashin kayan masarufi a yayin taron kolin da suke yi, da kuma batun maido da mulkin demokradiyya a ƙasashen Mali da Guinea da Burkina Faso. A ƙarshe sai sakon Kawo Mai Ruwa Bajoga da Haruna Bibi White, waɗanda suka ce yayin da saura kwanaki ƙalilan a gudanar da babbar sallar layya, wasu mutane na cikin matsalar tsadar rayuwa, wasu na hannun masu garkuwa da mutane. Ya Allah, muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa, ka ceto mana waɗanda ke hannun 'yan bindiga su dawo cikin iyalansu su yi sallah. To, kafin mu ƙarƙare shirin, ga Maryam ta dawo da labarai a taƙaice.
Sanda a Najeriya sun ce sun ceto mutane 77 ciki har da ƙananan yara daga wani ɗakin ƙasan gini a wata coci da ke jihar Ondo a kudu maso yammacin ƙasar. Rahotanni sun ce wasu daga cikin mutanen sun kwashe kusan wata 6 a cocin Whole Bible Believers, kuma sun yi imanin cewa ba da daɗewa ba za su ga dawowar Annabi Isa karo na 2. Wasu tashin bama-bamai a wani birnin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine a yau Lahadi sun yi sanadiyyar kisan akalla mutane 3 a cewar jami'an Rasha. Gine-ginen zama da yawa sun ruguje sakamakon fashe-fashen a birnin Belgorod. Wani ɗan majalisar dokokin Rasha, Andrei Kalishas, ya buƙaci a mayar da martani ta amfani da ƙarfin soja saboda fashe-fashen. Dama dai ba kasafai jami'an Ukraine ke magana akan hare-haren da suke kaiwa akan Rasha ba. Hukumomin Falastinawa sun faɗa a jiya Asabar cewa sun ba ƙwararren Amurka a harkar binciken ƙwaƙwaf harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu Akleh a ƙoƙarin warware takaddamar da suke yi da Isra'ila a kan binciken mutuwarta. Shirin, gogaggiyar 'yar jarida wadda ta shahara a faɗin ƙasashen Larabawa, an harbe ta har lahira ne a lokacin da take aikin ba da rahoto na wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 11 ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijirar Jenin da ke yamma da kogin Jordan. Falastinawa tare da abokan aikin Shirin da ke tare da ita a lokacin sun ce barin wutar da Isra'ila ta yi ne ya kashe ta. A yau Lahadi, birnin Akron na jihar Ohio da ke nan Amurka na shirin tunkarar yadda mazauna yankin za su mai da martani bayan sakin wani bidiyo da kyamarar da ake makalawa jikin kayan 'yan sanda ta ɗauka, wanda ya nuna yadda aka harbi wani matashi ba amurke ba ƙarfata. A makon da ya gabata ne dai, 'yan sanda suka yi yunkurin tsaida Jalen Walker ɗan shekara 25 saboda ya saba dokar hanya. Sun yi ta bin shi a motarsa na wani ɗan lokaci, daga nan sai Walker ya fice daga motar ya rantama da gudu. Rahotanni sun ce 'yan sanda sun harbe shi aƙalla sau 60.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a rediyo wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta tani gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladies Gresham da kuma injiniyan mu ne wato Bill. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya. Masu ƙayatarwa da sahiha.